Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nova da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makindi da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau Laraba 30 ga watan Oktoba na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin Amurka ta karrama wasu sojojin jamhuriyar Niger saboda irin kokarin da suka yi wajen yaki da ƴan bandaga a garin Tongo-Tongo a shekarar 2017 a wani hari da sojoji 8 suka mutu. Muna kuma tafi da rahoto akan kokarin da gwamnatin Najeriya ke yi na daukar tsauraran matakai akan masu amfani da kafafen sada zumunci na yanar gizo don magance matsalar yada labaran ƙarya. A yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan matakin da gwamnatin Najeriya ke shirin dauka na shata ka'idodin amfani da yanar gizo, wato internet. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-6555. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum, yaba ga cikakkun labaran mai karantawa Baba Yakubu Makindi. Wasu ma'aikatan diplomasiya biyu a yau Laraba sun fada wa kwamitin majalisa mai binciken tsige shugaba Donald Trump cewa shugaban yana yi wa Ukraine kallon kasar da cin hanci da rashawa ta dabaibaita, wanda hakan ta iya kawo wa hulɗan Washington da Kyiv matsala da ma gudunmu wanda Amurka ke yi mata a yaƙi da ƴan awarin Rasha a gabashin kasar. Catherine Kraft, wacce take aiki a matsayin ƙwararriyar harkokin Ukraine a hukumar tsaro ta ƙasa a fadar White House, ta bada bahasi a gaban kwamitin binciken tsige shugaban ƙasar cewa a shekarar 2017 ta yi aiki a kan shirin Trump na baiwa Ukraine wasu makamai masu linzami da ke fasa kowane irin tanki. Hakan ku ne kuma ya sa suka ya gana da shugaban ƙasar Ukraine na wancan lokaci Petro Poroshenko a gefen taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya. Ta ce ta waɗannan hanyoyin ne kai tsaye da ma wasu hanyoyin da dama ta ji shugaban ƙasar dai, wato Donald Trump, yana kwatanta Ukraine da ƙasar da cin hanci ya dabaibaita. Ta faɗi hakan ne yayin da Kraft take shirya shaidanta na bayyana gaban wato kwamitin na bada bahasi. Jami'an fadar White House sun yi al'ajabin sanarwar da ƙasar Chile ta yi cewa ta soke tarukan kole guda biyu da za a yi a kasar, ciki har da wanda shugaban Amurka Donald Trump zai halarci a watan gobe, inda zai gana da shugaban China Xi Jinping da wasu shugabanni. Shugaban Chile Sebastian Piñera ya sanar a yau Laraba cewa dangane da karuwan zanga-zangar kinjinin gwamnati a Santiago, kasarsa ba za ta iya shirya taron kolin kungiyar kasashen rayi yankin Pacific ta APEC ba a tsakiyar watan Nuwamba da kuma taron canjin yanayi na COP25 a farko-farkon watan Disamba. Wannan mataki ne mai wahalar dauka, inji Piñera, yana faɗa wa manema labarai, amma dai ya ce wato sun yi zarfin tunani ainihin kafin suka dauki wannan shawara. Piñera ya kara da yin bayani, yana cewa babban damuwarsa shine kawar da tarzoma tsakanin jama'a da kuma kare lafiyar 'yan kasar da zaman lafiyar jama'a, tare da kuma kokarin maida martani akan bukatu da 'yan kasar suke nema. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yan majalisar wakilan Amurka bai daya sun tabbatar da wata doka a jiya Talata wacce ke haramta wa Turkiya amfani da dama wacce ta samu sakamakon manufofin harkokin wajen shugaba na Amurka Donald Trump, wanda kuma ke cin karo da majalisar tarayyan. Dokar da ta haɗin gwiwa tsakanin shugaban kwamitin harkokin waje na ɓangaren Democrat Elliot Engel na New York da kuma wani kusa a bangaren Republican a majalisa da ake kira Michael McCaul daga Texas su ne suka fitar da wannan wato dokar kuma za ta ja kunnen jama'an Turkiya idan suka kai mamaya a arewacin Syria kana suka ci zarafin kurdawa Dokar ta bai daya ta samu amincewar mutane 403 yayin da mutane 16 kacal ne suka kalubalance ta Trump ya bada sadarwa na cimma yarjejeniyar tsagaita wuta na dindindin da Turkiya akan kai samame a Syria a makon da ya gabata inda ya amfani da umurnin shugaban kasa ya cire takunkumi da aka dora wa Turkiya amma ƴan majalisar suna ci gaba da nuna damuwa akan mummunan tasiri na tsawon lokaci da wannan shawarar bazata da Trump ya dauka na janye sojojin Amurka daga Syria zai iya yi lamarin da zai baiwa Turkiya daman ci gaba da ayyukanta mai hadari ga kurdawa kawayen Amurka a yaki da kungiyar ISIS
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da Jamhuriyar Niger. Gwamnatin Amurka ta karrama wasu sojojin kasar da lambar yabo saboda gamsuwa da jarumtakar da suka nuna a yayin da suka fafata da wasu ƴan ta'adda a ƙauyen Tongo-Tongo a watan Oktoba shekarar 2017. Harin da ya yi sanadiyar mutuwar sojojin Amurka guda 4 da takwarorinsu na Niger su 4. Wakilin muryar Amurka Sulemu Mana Barma ya aika mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahota.
A yayin wani bikin musamman da aka shirya a mashakatar Circle Mess da ke nan Yamai ne aka karrama wasu sojojin Niger sakamakon jajircewar da suka nuna a yayin gumurzun da ya shiga tsakanin su da ƴan ta'adda a ƙauyen Tango-Tango na yankin Tilaberi a watan Oktoba 2017. General Richard D. Clark na rundunar mayakan sojan Amurka da ke ziyara yanzu haka a nan Niger shine ya damka lambobin yabo a hannun waɗannan sojoji.
They sought to protect the people of Niger from evil men who use terror and violence to achieve their political goals. 8 of those comrades lost their lives on that mission.
Ko da yake harin ya haifar da asarar rayuka ga waɗannan ƙasashe biyu, ƙasar Amurka na ganin dacewar a jinjinawa waɗannan dakaru da suka sadaukar da rayukansu da nufin kare martabar Niger da jama'arta. Alhaji Idi Barau shine jami'in hulɗa da ƴan jarida a ofishin jakadancin Amurka a Niger.
Akwai daga cikin waɗannan sojoji waɗanda suka samu hituwa da rayuwarsu kuma da raununnuka a wannan hari na Tongo-Tongo. Su ma sun samu lambobin yabo domin tunawa da irin gudunmuwar da suka kawo a cikin wannan yaƙi. Kan da kwai iyallan mamata a jimilce sojoji guda 6 ne za a cewa a yau aka karrama da lambobin yabo da ƙasar Amurka ta baiwa sojojin Niger domin irin rawar da suka taka a wannan farmaki.
Wannan mataki na hangen ƙarawa jami'an tsaro ƙwarin gwiwa a yunkurin murƙushe ta'addancin da ya addabi yankin Sahel.
Wannan zai ƙara ƙwarin gwiwa ga sojojin Niger ba shakka na ganin cewa lalle rayuwarsu bata salwanta a banza ba. Ba ƴan Niger kaɗai suka unhwana ma ba a cikin wannan faɗa na Tongo-Tongo har rayuwar sojojin Amurka an ceto ta kuma an kare ta a wannan ƙauye na Tongo-Tongo.
Jamhuriyar Niger da ke kewaye da ƙasashen da ke fama da ƙungiyoyin ƴan ta'adda kamar su Mali, Nigeria, Burkina Faso da Libya. Na fuskantar hare-hare a yankunan da ke iyaka da waɗannan ƙasashe kamar yadda wasu rahotanni ke cewa ƴan ta'adda sun kai hari a cikin daren Talata wayewar Laraba a garin Bulabarin na yankin Difa inda aka kiyasta cewa soja wajen 10 ne suka rasu yayin da aka yi awon gaba da makamai ko da yake kawo yanzu gwamnatin Niger bata ba da sanarwa akan wannan hari ba Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Madalla gaida Sule Mumuni Barma daga Niger yanzu kuma zamu je Najeriya inda gwamnatin kasar ke shirin daukar matakai masu tsauran gaske akan masu yada labaran batanci da kuma ƙarya a yanar gizo wakilin murya Amurka Nasir Adamu Al-Hikaya na dauke da ƙarin bayani
Dusa labarun kasar Lai Muhammad ya bayyana hakan da nuna cewa dama gwamnatin na da wannan shirin kuma mutane da dama sun mara baya kan haka Muhammad ya ce manufar ba ta nufin danne haƙƙin furta ra'ayi ta kafafen labarun, amma muradin na yaƙi da labarun ƙarya ne da ɓatanci.
It's not just the journalist alone, it's not just the neighborhood thing alone, letting everyone understand that this is a collective responsibility.
Shi ma Farfesa Ole Shoyinka ya nuna yaƙi da wannan ɗabi'a ta labarun ƙarya, ba wai kawai 'yan jarida ne za su jagorance shi ba, kowa yana da nauyi a kansa a kore ƙarya da ƙarfafa gaskiya. An sha tattauna wannan lamari na yaɗa labarun ƙarya a yanar gizo a gabanin zaɓen da ya gabata na 2019. Inda masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Abubakar Kari ya ce illar za ta iya shafar kowa.
Duk wata harkar siyasa ko kamfen ko faɗin sakamakon zaɓe ko da jam'iyyu suke aiwatar da abubuwan ko kuma yadda hukumar zaɓe take gudanar da kanta ko kuma ta yadda duka masu ruwa da tsaki akan harkokin zaɓe suke yi, idan dai ba gaskiya ake faɗa ba, wannan abun zai iya harzuka al'umma, zai iya kawo rigima, a yi illa ga doka da oda.
Injiniya Ishaq Katsina masanin harkokin killantarki ne ya nuna tsari-tsari da matakin na gwamnati da cewa hakan ka iya karewa kan 'yan hamayya.
Labari na ƙarya yana yawo ne a kayan gizo, amma maganar adawa can ka ba su wanda zai iya cewa wanda ya kaza, kuma ƙarya ne dama 'yan siyasa sun saba haka tsakanin su da junan su nama, amma gaskiya wannan zai dan takura su wannan maganar adawa ba su iya faɗin wasu abubuwan saboda kana tsoron a kama samaci.
Hanginka zai iya jawo 'yan adawa su yi kafa-kafa da yadda suke magana ko da maganar ko ba ma ƙarya ba ne?
Eh, wasu gaskiya za su yi kafa-kafa, amma wasu ce sun faɗa ko me za a masu saboda su akan gaskiya su suke. Akwai kuma wanda dama su ƙarya suke faɗa kuma suna tsoro, ko kuma wanda ba su tsoron duk abin da zai faru da su.
A baya dai Majalisar Dattawan Najeriya gargashin Sanata Bukola Saraki ta kawo batun dokokin hukunta masu ɓatanci da yaɗa labarun ƙarya a yanar gizo. A lokacin ma abota yanar gizo da yawa sun takarkare da kamfen ɗin hakan ta wuye haƙƙinsu ne da neman murƙushe haƙƙin jama'a a gwamnatin demokuraɗiyya. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya, yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan matakin da gwamnatin Najeriya ke shirin ɗauka na shata ƙa'idodin amfani da yanar gizo wato intanet. Amma kafin mu buɗe layukanmu, ku ɗan shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya, sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Mun samu kira na farko daga Delta.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Delta?
Muna magana da Imamu Asada daga nan Asaba Delta State.
To muna jin ka Mallam Imamu.
So gaskiya wannan tsarin da gwamnati take son da tsoro tsakanin da Allah yana da amfani. Idan aka yi amfani da aka yi la'akari da irin abubuwan da ƴan social media suke yi batanci har da malamai ma ba su gobi ba. Siyo malamai siyo ƴan siyasa mutane masu kirki suna yi musu na bata sunan suna abubuwan da ba su dace ba. Gaskiya mu mun goyi bayan wannan shirin da gwamnati za ta yi na ta wannan dokoki da hukunci mai tsauri akan waɗannan mutane.
To mun gode Malam Imamu daga Asaba a jihar Delta kenan yanzu kuma zamu je jihar Niger.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga jihar Niger.
Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin Niger da Akinba.
To muna jin ka Malam Ibrahim mai wankin hula.
Gaskiya wannan doka da aka kawo abu ne mai kyau sai dai matsalar mu a Najeriya. Abin lokacin da aka kawo doka ya take tun sai lokaci ke gare ta.
Me yasa ka ce haka?
Yawwa, to dan saboda doka in za a yi ta, ya za ta tsaya akan talaka ne, ba za ta hau kan kowa da kowa ba, ya kan talaka za ta tsaya. Kuma yanzu ta tsamfarin doka ne abu sha haka. Ɗan lokaci kaɗan za a ga dukkan kwata-kwata ba ta aiki a Najeriya, matsalar muke nan a Najeriya.
To mun gode Malam Ibrahim mai wankin hula daga jihar Niger, yanzu kuma za mu je jamhuriyar Niger.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum
sunana Umar Alfine.
To Malam Umar muna jin ka.
Da nan.
Muna jin ka Malam Umar.
Assalamu alaikum ba ina kan.
Eh muna jin ka. To ina ga layin Malam Umar daga jamhuriyar Niger yana da yar tangarda, bari mu sake koma jihar Niger.
To assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Niger.
To assalamu alaikum, kuna magana da Dallami Joja ta gara jihar Niger Najeriya.
To muna jin ka Malam Dallami.
To a hali gaskiya dokan da ake za ta hawo gaskiya akwai son zuciya ciki.
Me yasa ka ce haka?
Abin da ya kan harkar haka shugabannin 'yan siyasa wanda suka ji suna yi mamu campaign, suna shirya mamu kariya, suna yaudarar mu, ba su cika alkawari ba, to wani mataki ne za a ɗauka kansu? Ba 'yan jarida su kaɗai ba, duka ya shafi kowa, duk mai rike amana na jama'a ya kamata duk hukunci ya hau kansu. Bayan jarida da shi nan.
To mun gode Malam Dallami daga jihar Niger, yanzu kuma za mu je Bauchi.
Malama Maryam barka da aiki.
Barka ka dai, da wa nake magana daga Bauchi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kacin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba Garba muna jin ka.
To gaskiya abin da gwamnati ta kawo na gyara a harka na sada zumunta wannan yayi daidai. Kuma daman bai kamata a ce mutum yana irin social media kuma yana cin mutuncin manyan mutane da sauran malamai kuma da sauran 'yan siyasa ba. To lallai ni a ra'ayina wannan ci gaba ne kwarai da gaske, kuma duk wanda suke ya kamata su san abin da za su rika rubutawa saboda tsira da mutuncin su. Daga ƙarshe mutanen Kacin Madaki da mutanen ƙaramin hukumar Ganjiwa suna muku fata alkhairi. Nagode mai magana Ayuba Garba Imam Kacin Madaki a jihar Bauchi.
To mu ma mun gode Malam Ayuba, yanzu kuma za mu je Kaduna.
To madalla Malam Ayuba da fata so ka lafiya. Ajiya Malam Dauda barka da lafiya.
To barka ka dai Malam Murtala, kana lafiya?
Lafiya kalawa Ajiya Malam Dauda. Sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Gasa a Kano tarayyar Najeriya.
To muna jin ka, menene ra'ayinka?
To abinda ni zan ba masu kasa shawara fa sai an yi takatsantsan. Saboda ɗan adawa za su ce to ai ita wannan gwamnati ta fi kowa cin gajiyan musamman social media ɗin nan. A yayin da kafafen yaɗa labarai irin na zahiri wanda sun taɓa san cewa shi ne girma shugaban ƙasa, social media ne aka tara hankali aka dinga yaɗa ta manufofinsa da mai zaɓe ne ake fuskanci gajiyan. Don ba shi takatsantsan ba za a ce sun ci moriyar gaggara siya da kauranta.
amma ta bangaren siyasa gaskiya kamata su ba kowa yanci ya fada ra'ayinsa in dai ba kadabi bane in ma ya fado na abu ne da basu gane ba sai su nemi waye wannan posting din a wannan social media ya ba su bayani illa ma ban sani bane shi zai fado na abu amma ta bangaren masu mutunci malamai kadabi a dauki wata mutum a katun ayuwa wannan muna gon ba a gyara shi yasa nace sai sun taka tsantsan da fatan za ku tashi lafiya
to Allah ya sanya Malam Murtala mun gode yanzu kuma za mu har yanzu dai muna nan a Kaduna
Aji barka da warhaka
Barka ka dai da wa nake magana daga Kaduna
Ina na Abdullahi Lala sai na tashar mota kawo a Kaduna tarayyar Najeriya
To muna jin ka Malam Abdullahi
A to ni ma na goyi bayan wannan gwamnati da ta kawo doka akan wannan masu yada farfaganda akan a wannan din wannan abubuwa to gaskiya yake saboda zaki ga irin fatancin da ake ma kamar a ce mutane masu mutunci gwamnati da sauransu kamar mutum in ka yana so ya haka nan kawai ya faka ka sai kaga ya ziya saka wani hoto kaga ya mai da kai wani dabba da sauransu to muna goyen baya gwamnati da yi doka kuma duk wani aka kama ya fatanci a sa mai ai doko ni shekaru yanzu jirgin gidan yari ko a sami wani tara to in aka yaka insha Allah za a samu tsala akan wannan yanan gizo-gizo muna fata dai gwamnati ba wai ko ta yi magana ba a'a in ta sa doka ta aiwatar kuma kamar wani da ya ce ba wai a sa doka kuma a bai a yi watsi da shi ba to a tabbata dokar nan ya yi amfani da fatan za ku tashi lafiya daga Abdullahi Lala Celestial Motor Car
to mun gode Malam Abdullahi yanzu kuma za mu je jihar Katsina
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
Wa alaikum assalam da muke magana daga Katsina
Eh madam da kina ta ji shugaba idan kan ji da shayi garkin daura
To muna jin ka shugaba
Eh hakikan wannan mujiji da aka dauko ne gaskiya wannan abun ayaba ne kuma abun a duba na yi
Me ra'ayinka
jama'a je yan waje suka yi bayani shugaba sai ko ina kantar ba yake ta gaskiya hakikan da zace ba ka hau ya na jirga karka yada kaya zai zai ta kaga bai dace ba eh dan abin da zaka yi kai sabi ga Allah kai sabi ga annabi kai sabi ga kadarka amma ka dauko hoton wanda abin da yake ba shi bane ka leka dan uwan ka kana jeri kaga haka bai dace ba jara eh muna muku fata alheri da fatan za ku sa lafiya kuma Allah wani ya sa a cikin gobe wannan abu da ka dauka
To Allah ya sanya mu ma mun gode shugaba Iliya daga Katsina yanzu kuma zamu je Jigawa. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Jigawa.
Ah wanda kuke magana Zakar Musa ne kuke magana da shi a gangaren kotu na Megatari.
To muna jin kamalan Zakar Musa.
Ni dai ina murna da wannan shirin naku shine na so muku godiya.
Allah sarki. To me zaka ce game da maudu'in da muke tattaunawa akai yau?
Eh akan wannan batun network da ake ya kamata duk wanda zai hello?
Hello muna jin ka game da batun shata ka'idojin amfani da yanar gizo ba musamman kafafan sada zumunci na zamani.
Eh to a gani na shawara da zan bayar cewa shine waɗanda za su yi irin wannan ya kamata a rinka ɗaukar lambar wayar su duk inda suka tura wannan message za a gane su.
To mun gode Malam Zakar Musa daga Jigawa kuma lokaci ya yi halin nasu don haka za mu da sa'aya a nan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku a kan wani batun na daban. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 4:53 yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Da mu soma labarin wasannin na yau ne da Black Stars din kasar Ghana inda mai koyar da ita wasa wato kusa afiya ya kira sabbin ɗan wasa 7 a cikin ɗan wasa 23 da ya ambata sunayensu domin wasannin shamun gurbi na gasar cin kofin Afirka na shekara 2020 da za su kara da Afirka ta Kudu South Tome Empress P a sabon wata ɗan wasan na baya na Real Valladolid. Ahmed Salisu ya samu kira wadda haskawar sa a bangaren Spanish ya samu kira sai kuma dan wasan tsakiya na Real Mallorca Idris Baba da dan wasa dake takale da Jamus Christopher Ento Aje sai kuma dan wasan TP Mozambique Jorik Jibril dukan su kiran su ya bada mamaki Shafi Mummuni wadda ya haska wa Ghana a gasan cin kofin wafo na shekara 2019 shi ma yana a cikin ɗan wasan sai kuma mai tsaron gida na Azam FC Razaka Abalora tsohon kakakin hukumar kwallon kafar kasar Ghana Ibrahim Sani Dara yayi wa sabon shugaban hukumar kwallon kafar Kat Akraku hannunka mai sanda da miyagun ƴaƴa da kike waye da shi waɗanda aikin su kana kwana suna makannin shari Ibrahim Dara wadda ya aiki tsawon shekaru 7 a ƙashin wannan hukumar ya nuna cewa a kewaye a cikin hukumar da kuma wajenta akwai miyagun iya waɗanda duk burin su shine jan kafa su hana hukumar cin maburi Ohon kociyan kuma sai a santi kotofo siki akunna ne zai mai gurbin mataimakin kociyan Black Stars Ibrahim Tanko wa karawar samun gurbi na wasan shiga gasan cin kofin Afirka na shekara 2021 a karawar da zasu yi da Afirka ta kuri kamar yadda rahoto ya nuna canje-canjen nan dai ga dukkan alamu ya kasance ana rade-rade a kansa yanzu ne za a bayar da wannan sanarwa akan haka dai bukaci Ibrahim Tanko wanda shine coachian Black Matrix mai da hankali ga shirye-shiryen da suke na gasan cin kofin Afirka na matasa kasan shekaru 23 a kasar masasakanin ran 8 zuwa 22 ga watan Nuwamban shekara 2019 Amanda Clinton ɗayan waɗanda sun kai takara na neman shugabancin hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta gabatar da jawabi ɗaya mafi kyau a cikin jawabin da an gabatar ranar zaben ko da yake wakilai ba su tausaya mata suka bata wannan matsayi ba sai dai ta shiga tarihi a matsayin mace na farko da ta yi wannan takara na babban matsayi na shugabanci kuma ta ɗaukaka kanta har hankali ya komo a kanta da kuma darajanta dangane da irin gangamin da ta gabatar da wannan labari na Amanda Clinton muka iso ƙarshen labarin wasannin na yau Ridwanul Lamu Rabba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
To madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takeice
An kashe wasu jama'an aikin agaji guda uku da suke aiki da kungiyar kula da ƴanci rani ta duniya ko kuma IOM a takaice a Sudan ta kudu yayin da ake gwabza fada tsakanin dakarun gwamnati da kungiyar intawaye ta National Salvation Front ko kuma NAS a takaice kungiyar agajin ta fada a yau Laraba cewa ta dakatar da aikin ta da tantance masu cutar Ebola a wurare daban-daban da ke kusa da kan iyakar Sudan ta kudu da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo saboda hadarin da ke tattare da cigaba da aikin a waɗannan wurare a cikin wannan lokaci Jama'an jami'in sadarwa na kungiyar kula da ƴanci rani a Juba Liatele Potswa ya faɗa wa wato shirin murya Amurka na South Sudan in Focus cewa ma'aikatan agaji na sa kai guda uku da suka hada da mace ɗaya da kuma maza guda biyu daga karamin hukumar Morobo sun faɗa a cikin musayar wuta a ranar Lahadi tsakanin dakarun gwamnati da ƴan tawayin NAS a wani ƙauye da ake kira Isebi dake cikin jihar Ye muna matukar bakin ciki da wannan rashi da muka fuskanta na ma'aikatan mu muna jaddada cewa bai kamata auna fararen hula da basu san hawa ba basu san sauka ba da kuma ma'aikatan agaji a cikin fada inji Potswan
To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakob Makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da engineer Mr. Carl ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.